快点啊，快点啊，走到海呀美洲，
快点啊，快点走到海呀美洲，
感谢走到海呀美洲，
我的呀感谢走到海呀美洲。
阿妈爸比在家乡去吧，看那爸比在山开的去吧，我的呀感谢走到海呀美洲，
我的呀感谢走到海呀美洲。
看春来人的看山没过天看，看下午呀看山没过天看，土鸡看感谢走到海呀美洲，
我的呀感谢走到海呀美洲。
人的谁开不迷看山没阿边。
Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan kuna nan cikin koshin lafiya. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC da shirin da rashin tayi. To yau ma Malam Ishau Aliyu ne bakon namu. Zai bayyana mana sabon shirin nan na gwamnatin tarayya dangane da kafa wani zaure na bai dai da zai kula da harkokin saka jari da habaka tattalin arziki. Za mu ji abin da wannan zauren ya kunsa. Adadin jarin da za a sa da tsare-tsaren sa. Ga yadda firarta mu ta kasance. Ci gaban tattalin arziki habakar sa ya ta'allaka ne akan tsare-tsaren da ake da shi, abin da ake kira structure.
Eh haka ne.
In ka duba kasar ba ta da structure, an ce kuma za a yi wannan zaure na bai dai. Akwai structure a ƙasar da aka za a yi da za a tanada domin wannan abin ya yi nasara.
Eh to an shi ne dole maganar structure din muke yi yanzu, tunda a cikin structure da aka bayar wanda shine backbone, shine kashin bayan duk ci gaban da za a samu, wato dole ne a samar da wannan. Samar da zauren ba laifi bane, tunda shi zauren zai zo ne yi nazari nawa ne target. Kamar misali yanzu gwamnatin tarayya ta ce tana buƙatar a wannan zaure a kashin farko ana buƙatar kamar dala biliyan 25 a zuba jari a cikin ƙasar. Dala biliyan 25 ya fi ƙarfin kasafin kuɗin ƙasar na shekara 3-4.
Eh to kuma
idan aka kawo wannan
kuma za a yi project wajen 240.
Yau za a yi project kusan 240. To waɗannan kuɗaɗe da aka zuba su, su ne za su ai da an kawo kuɗi fa ƙare magana. Ina iya tunawa akwai wata masanin arziki da ake cewa Professor John Robinson daga nan America, wanda ta ce kuɗi, an tambaye ta menene kuɗi, ta ce kai kuɗi fa shi ne abin da duk kuɗi zai yi, shi ne kuɗi. To in ko haka ne, in an kawo dala biliyan 25 za a sa a sama da wurin zuba jari sama da 240 a cikin ƙasar. To a da me za a zuba, kuma waɗannan suna da wani irin multiplier ne. Don kuma multiplier da suke da shi wanda zai shafi tattalin arzikin ƙasar, kuma ya zai zama sustain. Kuma ya zama sustain ta ina da ina ne zai samu agaji wanda zai zama ya shafi komai, abinda ake cewa da technological value chain, wanda zai shafi, in ya shafi ma'aikatar kuɗi ya koma ya shafi ma'aikatar iron and steel, in ya shafi iron and steel ya dawo ma'aikatar gona, in ya shafi gona ya dawo ma'aikatar manufacturing su zama flower su zama kaza. To su waye suke da irin wannan? To kaga a wannan zaure a halin da ake ciki yanzu shine dole ne masanan da aka zuba a wannan wuri su zauna su ba da update, kuma ka a ba da update na yaudara menene, a rinka ba da kiyasin abin da ba haka yake ba. Sannan kuma masu zuba jarin a kula da su daga ina suka zo, suna da wannan tarihin zuba jarin, kar mutane su zo wannan laboratory din su ɗauki abubuwan da wasu za su zo daga baya, ainihin wanda ya kamata su zuba jari a wurin ba a bar su ba, an bar wasu su kuma su zo ya zama kamar irin yanda aka sayar da a Jakuta Street shekaru 4 da sun ce aka kare a kotu. To kar ya zama an koma ana ci shari'o'i a wannan wuri, dole ne waɗannan abubuwan da aka ware ya zamana expert din da aka sa sun yi tunani kuma sun yi hangen nesa mai girma, sannan sun fitar da abubuwan da za a yi.
To Malam Aliyu, bari Malam Shaw barin mai da kai baya
duk to
akan wannan magana ɗaya. Yes, akwai za a saka dala biliyan 25 wannan zunzurutun kuɗi. To amma yadda ka san ƙasar, ai an sha saka kuɗi a wasu abubuwa sai a waye gari ba yi komi ba, kuɗin kuma sun salwanta. yaya za a tabbatar da cewa wannan jarin da gwamnati za ta jafa domin mutane su samu ka kawo naka ga kuma wani gefe na gwamnati in kana neman kari ka ci gaba kuma a kiyaye a lura da kai kai abin da ya kamata kai domin ka amfana kasar ta amfana menene za a yi a tabbatar cewa ba a karkata komai ba kamar yadda aka saba karkata abubuwa a Najeriya.
To akwai abubuwa manya-manya guda biyu. Na farko dole ne kowa zai shigo ya zo da bankinsa. Bankin su kuma da zai shigo da shi ya zama banki ne da bankin babban ƙasa ya tabbatar da girman bankin da kuma garanti na kuɗaɗen da za a samar a wannan wuri. Na ɗaya kenan. Sannan duk wanda zai zuba jari yanzu kamar misali za ka zuba jari a harkar da ta shafi harkar noma to ya zamana cewa direct ka an wuce gonan an kuma samu an fitar da abubuwan da za a yi a gonakin domin idan ka aure tattalin arzikin da ake ta kokari a kwaikwaya tattalin arziki ne da ba dare ba rana aiki ake yi. Su kuma waɗannan kudade da za a bada shi ba irin kudade ne na gwamnati ba wanda kawai za a ce an ware kaza an yi kasafin kuɗi kaza saboda haka ana jira sai wani da wani sun sa hannu. Wannan kudade ba haka suke ba kudade ne waɗanda na zo gamiya na kuma abin da nake so da shi kuma ga bankuna na kuma ga abin da nake so mu yi sannan ku shiga yarjejeniya. Amma abin buɗawan shi ne dole ne a buɗe wannan laboratory wato focus laboratory ya shafi gwamnatin tarayya da ma'aikatunta ya shafi gwamnatoci jihohi da wakilansu sannan ya shafi kamfanonin direct don kar a zo a tsaya ana ka ce za ka yi kamfani shinkafa a ƙasar Kebbi amma kuma kana nan Abuja amma akwai wanda ba su so a yi wannan kamfani a ƙasar Kebbi suna so a yi kamfanin ne a wata ƙasa ta daban saboda buƙatu na siyasa ko kuma bankuna su zo su ce su ba za su kai kuɗinsu yankin da ake faɗa ba ko yankin da ake kaza da kaza to gwamnati ce ta yi amfani da abin da ake ce ma efficiency dole ce ta fitar da kuzarinta sosai ta inda za a zuba waɗannan kuɗaɗe domin kuɗaɗen da za a zuba kuɗaɗe ne waɗanda ake tunanin in an zuba dala biliyan 25 to kuma riban ne su ɗan kasuwa za su samu na dala biliyan 25 ita kuma tattalin arziki riban mai ta samu a cikin waɗannan sannan su kuma mutanen ƙasa riban mai suka samu a ciki wanda a ƙarshe shi ne zai koma ya zama GDP na ƙasa wanda za a fitar mana da alƙaluman da GDP ya samu daga wannan zuba jari wanda shi zai ba da sustainability ɗinsa ko kuma abin da ya saba ma haka.
To wannan ka ta fara zauren da jarin dala biliyan 25 da za a saka ciki ya yi ma kiwo tanadi ko gwamnati ba ta ɗauki kiwo da wani muhimmanci ba ne?
Abin da ya sa gwamnati ba ta ɗauki kiwo da muhimmanci ba wato kullum ba mu san priorities ɗin mu ba ne. Menene priorities? Gwamnati abin da take nema ta tsaya da gindinta shi ne haraji. Dukkan Fulani nan ba da an sa musu jangali ne a yi. Ana suna biyan haraji. Shi ya sa ake kiyaye musu haƙoƙinsu. To a yanzu ɗin ba yanzu kamar misali duk inda shanu suke sai a ce to an yadda ai noma an yadda kuma ai kiwo amma wanda ya yi noma ya gama noman shi zai biya gwamnati haraji a buhu kaza zai bada kaza to kuma gwamnati sai ta kawo security a gadin abincin shi shi ma mai shanu wanda yake kiwon shanu miliyan 3 yana da shanu miliyan 3 to ko naira 500 ne aka karba a shekara a dussa naira 500 miliyan nawa ne jiha za ta samu ko kuma gwamnati za ta samu a inda ake wannan noman to dole ne a kawo haraji duk abin da za ka fara wanda kake neman ya tsaya da gindinsa sai ka kawo masa haraji komai ƙanƙantarsa amma kaka kawo shi da yawa saboda da shi ne za ka ba da security za ka ba da shari'a za kuma ka ba da abin da ake ce ma ka ba da gudunmuwar ka kai kanka wanda za ka bayar matattalin arzikin ƙasa. To ƙasashe waɗanda suka ɗauki shanu al'ada kamar Afirka mun ɗauki shanu al'ada ne kawai sannan kuma sai wani da wani ne za su zama suna da shanu to sai ya tashi a al'ada ya koma a matsayin neman kuɗi ai noma al'adan kowa ne amma kowa ya zaɓi noman da zai iya ne wanda yake noman shinkafa yana noman shinkafa wanda yake noman masara yana noman masara wanda yake noman kasafa wato rogo yana noman rogo to wannan noman kamar yadda ake noman akuya noman rago, noman kifi, noman kaza. To dukkan gwamnatin neman su tsaya da gindin su sai ta samu musu da muhallin inda za su nemi kuɗi in sun gaza. Ko kana noman, domin galibin mutanen da ke shanu za ka yi fito ba a taɓa ware musu wani kuɗi, misali aka ce gashi idan kuna so ku sai magunguna ko ku yi kaza ga veterinary medicine, ga veterinary clinic da gwamnati ta yi muku. Saboda wannan clinic din shi kansa zai tsaye da su kusa da waɗannan wurare. Kuma suka ga suna samu, to sai aka bar masu kiwo tsakanin su kawai sai dai su je su nemo baturen shanu ko ya iya ko bai iya ba. Shi kuma suna can suna yi yana tura magungunan da zai jawo mutane su ci namun ma ba su sani ba. To kaga duka irin waɗannan abubuwa ne waɗanda hukuma ya kamata a samu mutanen da suka samu animal science suka san menene dabba ita kanta, kuma a ina ya kamata ta zauna. Da su ya kamata a zauna ba a yi ta zama tsakanin da yadda Allah da kuma wane ne waɗannan su kaɗai ba za su haifar da matattun arzikin ɗamar ido ba, tunda sun riga kamar kuke manoma shanu ta riga taimakowa laifi, misali in ka ɗauki hukumar masu kiwo. Masu kiwo wanda suka fara wahala da su ne Hausawa tun lokacin wanda ya taimaka Bukulo, waɗanda za su zo da adda su share wanda suka ga dama a ƙasar Hausa tunti. To amma abinda ke gwamnati ce ta ko uwu, amma a zamanin da aka zauna lafiya dukkan filanin Najeriya jangali a yi harajin shanu, saboda haka kuma ana kiyaye musu haƙƙinsu, saboda haka dole sai an kula da irin waɗannan abubuwa.
To Ubangiji Allah ya taimako Malam Ishaku, na gode.
Amin.
Na gode.
To wallahi na gode Malam
Ishaku. Na ma gode. Na gode kwarai, madalla.
To Allah ya taimaka, thank you
sosai. Madalla. Jama'a anan ne Salo Garba zan yi muku sallama. Sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai muku sake jinmu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Malam Ishaku Aliyu da Solomon Abu da Tubahiru Radio da ne waɗanda suka taimaka da sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba bisa jashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.